Kungiyar matasan kabilar Birom ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta mai da jama'ar da suka kauracewa mahallansu dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama ana yi a nan jihar Plateau. A taron manema labarai da kungiyar ta kira ta bayyana cewa dubban jama'a ne daga ƙananan hukumomin Barikin Ladi da Riyom ke gudun hijira, lamarin da ya sanya 'ya'yansu shiga halin haula'i. Shoji Daliyof shi ne shugaban kungiyar matasan Birom ta ƙasa da ƙasa.
Akwai mutanen mu da yawa da hargitsin nan ya ta da su daga guraren zamansu, wayansun su har ya zamana wanda ba su samun dama su koma gidajensu ko kuma su je su noma. Mutanen nan yin haka ya sa su wahala sosai. Mun kira wannan taron ne saboda shirye-shiryen gwamnati, musamman shirin nan na masu kiwon Fulani, masu kiwon janikai. Muna da matsala sosai domin akwai wurarenmu da sun kai kusan 54 da a hargitsin nan an shirye mutanenmu. Tsoronmu shi ne gurin nan ya kafa mana domin an ci kusa a gurin. Muna kira domin gwamnati tana da wannan yanci ta sa mutanen nan su koma gidajensu, kamar yadda sun sa hankalinsu zuwa can ta arewacin Najeriya, sai su duba mu a tanan domin a meza mutanen nan gidajensu.
Shi ma barista Daliyof Solomon, ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar, ya ce suna goyon bayan gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana kiwo a fili.
Zancen satan shanakan da ake yi ba wai ana zuwa samu shanakan nan a makwanciyarsu ba ne, ana sace shanakan nan lokacin da an fito kiwo. Amma muna tunani domin a rage exposing shanakaidin nan zuwa ga irin wannan halayan da doka ta hana, zai yi kyau a introducing anti-open grazing. Ko kun gan a cikin open grazing din nan da ake yi, sai a je a lallatar ma manoma da kayansa. Wancan kuma shi ne hanyar ci abincinsa, wancan ya zama shi ne rayuwarsa gabaki daya. Ka gani in an hana da wannan zai kawo mana salama sosai, zai kawo mana jituwa. Sannan da same gwamnati ne kuma tana zuwa da labari da cewa tana so ta creating colonies. Mu tsoro mu muna gani watakila gwamnati tana tunani za ta kafa wayannan cattle colonies din a wuraren da an ka karbo. Shi yasa mun gani da cewa a'a.
To sai dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a wani taro na daban ya ce batun hana keɓe wuraren kiwo da wasu matasan jihar ke yi hanya ce ta kau da hankalin hukumomi. Daga binciken badaƙalar da gwamnatin da ta gabata ta Jona Jantayi kan wasu kuɗaɗe naira biliyan 2 da gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar don tallafawa matasa. Gwamnan ya ce zan warwarewa masu ruwa da tsaki a wani lokaci mai zuwa, abinda ake nufi da filin kiwo, gandun daji da filotin kiwon dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.